الفاتحة، صلاة الفاتحة. أن تبصر لنا بها باب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا إمة الشيخ احضري لنا بهذا المحبر، والتعطفي برحمة تأتي لنا بالظفر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. وأن نزول وأن إلى ربك واتو بالفتح كوسي وأن عطفا زي زم عدى فيني كينام واتو هنا قارشا سكمكين أبن ديك أتكين سوف إبراهيم كينام سوى قرشان أبن ديك أتكيني وأن إلى ربك المنتهى وقرئ بالكسر أقول سكرا تارك مجسرا استئنافا واتو صابوا الجملة زي زمان كينام وكذا ما بعدها لذلك أبن دي يزوء أباينا وأنه هو أضحك جدا كثيرا فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني سو داك إن أين كثيرا وإن إلى ربك باينا نكون كارشا زنشان ديك تنسوك إبراهيم با جملة تيمي زمان كانتا وإن إلى وأن إلى ربك المنتهى هو إن إلى ربك المنتهى المنتهى جنتنا نكون المرجوء مقومة والمصير دمقومة دي بعد الموت باين متوى فيجازيه في إساكا واتو مقومة karatar rayuwa da makomar kowa tana gurin Ubangiji in an koma lahira Ubangiji zai sakamako wasu kuma sun fassara wannan a ila rabbikal muntaha din wato da wato karshe wato Ubangiji a dukkanin tunanin dan Adam in mutum zai tuno me zai tuno waye ya samu da shi to karshen tunanin dan Adam zai kare akan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shine karshen tunani mutum ba zai ke tunanin abin da ke bayan Ubangiji ba saka duk inda mutum yake tunanin ya gano samuwar shi ko yayi wani tunani akan rayuwa ko akan wanda ya samar da ita to akan Allah subhanahu wa ta'ala zai gano ne mutuka saboda dole da ka fara tunani akwai abubuwan da za ka kalla tunda tun a farko ai Allah ya faɗa azama girman Ubangiji da girman dan aikin da yake zuwa da wahayin da mala'ika gashi a sama da sauransu to idan baba yayi tunani yayi girman wannan abubuwan to lalle girman su zai nuna lalle akwai wanda ya samar da su da dalilul aqal tunda abu dole labudda lahu min musabbib mujid to in mutun yayi tunani tunanin sa zai kara yin tasalsuli in ya gane saman nan da abin da yake sama wannan alamul ulwi din ga irin daukar daga ciki to su wane ne ya samar da su to dole tunanin sa abin da yake masa karshe zai kai masa zuwa ga Allah ba zai iya tunanin bayan Allah ba wato Allah shi ba wani tasalsulin ba za ka ta tubu ba za ka iya tunanin kuma to waye samar da Allah tunanin dan adam ba zai iya zuwa ga nan ba Allah shine karshe makadaici saboda ko da mutum ya tunanin cewa eh lalle akwai wani ubangiji akwai wani ubangiji akwai wani ubangiji da ya samar da sabannin ubangijin suna da yawa to tunanin dan adam lalle zai bashi ubangijin ba shi da yawa saboda idan suna da yawa to nizamul kaun zai lallace dan Allah zai gane inna ubangijin nan ba guda ɗaya bane kamar yadda Allah yake gaya mana a Qur'ani idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq inda a ce rana da wata da abubuwan samu wannan akwai wasu ubangijin daban kafai kalul tamanu dole kowane ubangiji zai zama da yana buƙatar mulkin sai kuma wani ubangiji saboda haka wannan zai ihlali tsarin tafiyar halitta zai lallace wata ran abubuwan za su faru ba yadda aka saba ganin su ba to kasancewar nizamul kaun tsarin fitowar rana da wata da tsarin tsayawar sama da tsarin ƙasar nan da muke kai tsarin bai taɓa canjawa ba wannan shi ya nuna cewa ubangijin da ya samar guda ɗaya ne kuma da irin tunanin dan adam yaje kan Allah to tunanin sa ya ƙare shi ne zai ce to ila rabbikal muntaha matuƙa ƙarshen tunani tana a gurin ubangiji wasu kuma sai suka fassara al-muntaha din suka fassara da bas fassara da ainihin na tunani ba sai suka fassara shi da kamar waccan ayar ta take magana cewa inna ila rabbikar ruji'a wato kamar yadda nake muku kuma wato karshe duk dai karshen karshe in an yi komai an gama ina ne karshen da ba za a wuce ba shine lamarin Allah ta faɗa lamarin Allah shine karshe me lamarin Allah shine ranar lahira da zai sakamako kaga wannan fasara tayi kama da fasara al-marji wal ma'af wasu kuma suka fassara kamar da qurbi ya kawo eh qurbi ya kawo cewa wannan ila rabbikal muntaha din yana nufin mutaka na aiki cewa kamar shi wancan bawan da Allah ya fara aitan ladhi tawalla da wani masa alƙawarin zai dauke masa aikin sa zanubin sa a lahira ya yadda to ai mutum ba shi da iyakan da ba shi da damar da zai samu ka iyaka wani nake da iyaka inda iya abin da fada nan za a tsaya shine Allah wato sun fassara wannan al-muntaha din da kamar wato tilka hududullah kamar wato addini da duk abin da mutum zai nabauta iyaka wanda zai baka mutaka ga yadda zaka ga inda in ka zo kan magana sa ba za ka ketare ba shine Allah to Allah shine mutaka shine wanda ba za ka ketare inda ya tsaya kan da kai ba shine inna anna ila rabbikal muntaha din saka duk wannan fassarori guda hudu suna nuna mana lamarin Allah shine karshe ba a ketarewa dokar Allah ba a ketarewa lamarin Allah ko ba a ketarewa Allah a neman wani mahalicci duk inda kai tunani akan Allah zai kare idan ka samu wani mahalicci ko wanne ne to zaka bukata cewa ya halicce shi amma banda zata ubangiji saboda dole kuma nizamul kauni yana bukata ubangijin da ya samar da shi wanda shi kuma wannan layak bala tasarruf dole Allah shi ya samar saboda in dai za a bukato ni ubangiji to zai zama Allah yana da yawa in kuma zai zama Allah da yawa za a samu sabani a tafiyar da duniya a tafiyar da mulki saboda kowanne Allah na tsari to dole Allah ne ya samar kuma makadaici ne to shi ne Allah ya faɗa wa anna ila rabbikal muntaha mutaka ta tunani mutaka ta biyayya tsara dokoki wanda ba a ketarewa da mutaka inda duk inda mutum ya je akan Allah zai take wa annahu huwa adhaka wa abka wannan annan da na baya duk kamar wannan ko wa annahu ko wa innahu wa annahu hakika kuma cewa shi huwa wannan lamirul fasal din yana komawa irabbika din ubangijin ka nan da aka faɗa wanda shine matakar sai gare shi to huwa adhaka shine wanda ya dariyanta wannan ayoyin tun daga nan har zuwa wa annahu khalaqa zawjayni dhakara wal unsa min nutfatin idha tumna wannan suna yin magana ne akan hakika abinda ake cewa hakika wato tasawuru shi alama kana alai ko wani abu tun ya kallo shi ya soranta shi a tunanin sa yadda wannan abu ne ko wani abu muna kallon tafiyar shi muna kallon sababin shi amma menene hakikan nan asalin wannan abu to komai hakikan nan sa Allah ne subhanahu wa ta'ala ba wani abu kamar yadda yake a aqida ta ahlus sunna wal jamaa la taharraku zarratun illa bi idhnihi kamar yadda nan za a ga Abdullah bin Abi Zaid al-Kirawani arsala aqida farko ina ya fada cewa daidai da ganyen bishiya daidai da zarra ta halitta kwali guda daya ba za ta yi motsi ba sai da izinin Allah wannan shine hakika komai Allah ne ya samu da shi komai Allah ne to wannan ayan su za su fada nan suna tabbatar da me yasa Allah ya kawo hakika anan saboda da nuna cikar ikon Allah akan komai ba wai dan ya kore sai ba lalle akwai sababai amma waye ya tabbata da sababa Allah ne waye ya komai Allah to wa annahu huwa adhaka wa abka Allah subhanahu wataala huwa adhaka shine wanda ya dariyantar yasa dariye man sha a wanda ya so ai afrahu shine ya sha wanda ya so ya farin ciki ya farin ciki wa abka man sha Allah shi yasa kuka ga wanda ya so a hazanu ya bakanta masa wannan adhaka wa abka wato da farin ciki da bakin ciki ne duk daga Allah tun daga asali abdahik ma'ana ce shine ne afar surur dariya shine gurbin farin ciki menene gurbin farin ciki wato alamat tana bayyana wa tazharu alamatuhu bil bashashati ala alwajh shine duk inda wani abin jin dadi ya faru da farin ciki to za a ga yanayin fuskar mutum ta saku har ta kai ga mutum ya bude bakin sa a ga yayi da shine dariya to wannan asar surdu dariya gurbin ciki to Allah shine azhaka shine kirkiri dalilin da ya haifar da dariya Allah ya sa duk abin da yasa mutum yayi ji dai din haye dariya Allah ne ya halice shi sai da sai fassara da hakan yake afrahu Allah ne ya sa mu'mini a cikin farin ciki ko ya sa bawa ko wa mu'mini ba farin ciki wa abuka shi kuma kuka alama bacin rai ko alama bakin ciki shi ma Allah ne ya kirkiri tunan duk abin da ya faru daga Allah ne wato farin ciki kenan da bakin ciki don mutum ya zaka shi duk daga Allah ne wasu kuma sun kara gaba a tafsirin su a azhaka wa abka dinna tunda ai kaga saboda ilmin munasaba ai a baya ai magana liyal wallahi ma sisa mawatu ma bayyadi liyajzi alladhina asau bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna Allah ya saka mu minai da aljanna kafirai da wuta to sai ce wannan azhaka yana wancan mutafarri ne daga wancan wato shine wanda azhaka almu'minina bil janna shine wanda ya faranta mu minai kenan ya saka musu da aljanna sannan kuma wa abkal kafirina bin nar to makafare Allah shine ya sa su kuka da suka sauta kaga dai duk ma'anar da yace wato Allah shine da ya kirkiri dalilin farki amma a ma'ana amin ko mu'mini a lahira ko ba mumine ba ko dan adam kowanne irin dan adam Allah shine wanda yake sa dariya ma'ana Allah shine yake kirkirar dalilin da zaka ji farin ciki har kai dariya Allah shine wanda yake da damar da zai kirkirar maka wani dalilin batin rai da zai sa haka to kai kuka duk aikin Allah ne wannan yana kora sababi ne a hakika amma a hakika da aikin Allah ne amma sababi kowa ya san shi wato ila wato data ce sai mutum ya dariya wato ila wani bacin rai ne ko rashin ko wani abu tun sai ya kuka to amma asalin abin aikin Allah ne to Allah wa wa annahu huwa amata wa annahu hakika shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa amata Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake kashewa fi dunya a nan duniya wa ahya kuma shi yake rayawa lil ba'th daga tashi fil akhira a lahira nan nan malai ya fassara ne saboda a takaddiya ta kira Allah ya fara kawo amata alhalin rayuwar ta a farko bi cewa annahu huwa allazi ahya wa amata ba to walai sun ce wai yayi haka ne a Qur'ani saboda fasila din ma'ana fasila din da yake yana tsayawa ne akan mabasuri ko ka gani wa annahu huwa abhaka wa abka to annahu huwa amata wa ahya inda anta annahu huwa ahya wa amata kaga fasilan batin to sai ka limura atil fasila sai to annahu huwa amata wa ahya saboda ne rayuwa ake fara amma dan ake fara sai Allah shine amata shi fara kasewa wa ahya ko kuma ma wa annahu huwa amata yana nufin mutuwar farko saboda ai mutuwar guda biyu ce rayuwar ma biyu ce mutuwar farko shine ainihin sanda Allah ya fara yin halittar sanda kafin mutum ya zama dan adam sanda yana a mahaifa tun yana amani shi wannan ai mutacce ne kaga ba mai rai bane ba to shine wa annahu huwa amata Allah ne ya kaddara shi ba shi da rai amace yake din nan kamar yadda Abu Bakari fara kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum kaga da mutuwa aka fara saboda mutu tana fin al'azamul mahad da mun bawo rayuwa a haka fara to Allah shine ya fara yin rayuwa ya fara yin dan adam din tun ba rayuwa shine amata din wa ahya kuma sannan shine ya bayar da rayuwa kamar yadda ya fada a suratul mulk allazi khalaqa al-maut wal hayat Allah shine ya halitti mutuwa shi ya halitti rayuwa duk sababan daga Allah ne shi ma nan malamai na ma'arifa sai su ma nan wannan amata wa ahya din ba iyakar wannan mutuwar zahirin ba ba iyakar rayuwar zahirin ba a'a shi ma wannan akwai nuni akwai ishara shine wannan annahu huwa amata wallazi amata qulubal kuffar bizulmatil kufr Allah shi ya kashe zuciyar kafirai sai ga wannan a cikin duhun kafirci babu nutsuwa sannan kuma wa ahya qulubal mu'mini bi nuril iman Allah shine wanda ya raya zuciyar mu'mini da hakkin imani kuma yadda Allah yake fada bana a cikin suratul an'am aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaga da wanda yake ba mu'mini ba zuciyar shi matacciya ce saboda babu imani a ciki babu haske Allah ya ce fa ahyayna to wannan wanda ba haske imani sai muka raya shi waje Allah na lahu nuran muka sa haske a cikin zuciyar tashi to da rayuwar zuciyar mu'mini da mutuwar zuciyar kafiri da rayuwa ta kowa da kowa ma ta rayuwa ta duniya da kake da rai a cikin ka da wannan mutuwar da Allah ne yake ba saboda koda an ga wani yayi kisa wanda kisan nan ba shi halin mutuwa ba shi iya abin da zai iya yi kawai ne tajzi'atul ajsam kamar idan da makami ne a daddaga jikin dan adam iya wanda zai iya kenan amma asalin shi mutuwa din wato mufarakatul ruhil jasad wannan Allah ne kawai zai iya saboda duk hanyar da aka ba a kashe wani idan an yi wa wani ba zai mutu ba duk azabar da wani shiga ya mutu wani in ya shiga ba zai mutu ba wani kuma idan yanayin azabar ko kuma yanayin sarar ko ya daddaga jikin ana mutuwa kamar yadda malamai suke ta sabani ko ruhin mutum a wuya yake ne saboda an raba wuya da jiki mutum ba zai rayu ba to wani zaka iya araba kan da jikin amma ba zai mutu sakamakon wannan rabawa ba sai dauki awowi ku ga da ke mintuna a ce har yanzu dai akwai rai a cikin sa saboda wannan tarji'a din daban shi kuma imata din daban kaga duk wannan aiki shi kace wannan Allah ne saboda wanda yayi aiki wato fa'ilul qatl laysa huwal qatil a hakika ake magana Allah duk shine wanda yake da ikon ya samar da rayuwa shine wanda yake da ikon da ya samar da mutuwa duk aikin Allah ne a hakika wa annahu huwa amata Allah shi wanda yake kasewa wa ahya shi yake rayawa wa annahu khalaqa az-zawjayn Allah subhanahu wataala shi ne khalaqa az-zawjayn duk wannan Allah yana fadan hakikan ne saboda a ƙarshe Allah yayi musu ta'aridi ya musu ruwaye mai kamar wanka na cewa akwai wata tauraruwa akwai wani gunki da suke bauta masa bayan lata akwai wata tauraruwa da suke bauta masa duk waɗannan waɗannan ayyukan su ne ayyukan allanta samarwa da rayawa da bawa samarwa da su ne ayyukan da Allah wanda yayi wannan ayyukan shine ga tufar ilahiyya amma wanda suke bautawa suke roƙa ba za su yi musu wannan ba kamar Allah ta wal uzza ba za su yi kashewa ba ba za su yi rayawa ba ba za su yi sa kai farin ciki su saka bakin ciki duk ba za su iya ba to wannan shimfiɗa ne Allah ya fara yi sai ya fara kawowa da waza'if na uluhiyya ne ayyukan uluhiyya din cewa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal unsa wa annahu hakika Allah subhanahu wata'ala khalaqa az-zawjayn Allah subhanahu wata'ala shine ya halishi az-zawjayn dangin nan guda biyu al-mithlain as-simpain simpin nan guda biyu na halitta wanne az-zakara wal unsa Allah shine ya halitti jinsi guda biyu na halitta nan mace da namiji duk Allah shine ya halitta sannan wannan az-zawjayn na ba na jinsi din adam kawai ba dan kada an ce min fatin izatum na ka dauka da adam ba dan adam ba wannan az-zawjayn kawai yana nufin na dukkanin jinsi saboda akwai jinsi kan halitta na mace da namiji wanda ai su kuma kaga ba suna samuwa bane bai gamani akwai wanda kaga da kudan kwai suke samuwa kwai ne wanda ake kankashewa ya fidda wasu halitta to saboda wannan az-zawjayn ya danganta dukkanin halitta wanda yake akwai jinsin mace da namiji a ciki baki daya Allah shine yake samar da halittar su sannan min abin da yasa mai ce wannan yana nufin jinsi saboda kada ka takaita iya mutum in ka takaita iya mutum to kafiran da Qur'ani suka a lokacin su za a yi musu raddi ne akan bautar wani tauraro za mu ji kanshi shi kuma wani tauraron sun ce mace da miji ne mata suke bauta ba ta bauta miji to idan ka takaita wannan halakan zaujeni ka ce jinsin dan adam kawai to za su ce ai da mun su wanda sai mutum ba dan adam bane saboda ka ba Allah ne samar da shi ba Allah kuma anan yana son ya nuna dukkanin abin da ya samu kamarwa Allah ce har wanda suke bautawa wanda zamu zo kan shi suna ta idan suna bauta mai ne saboda wani iko to shi ma samar da shi akai wanda ko aka samar da shi kaga ai ba zai iya ba za a iya bauta mai tunda shi ma akwai na sama da shi ke sai sanan wa annahu khalaqa az-zawjayn duk abin da yake da jinsin mace da namiji ma duka Allah shi ya samar da shi az-zakara wal unsa Allah shi ya halitta yayi jinsin mace wal unsa yayi a ciki akwai kuma mai jinsin mace min nutfatin idha tumna a halittar dan adam shi ne wanda aka yi daga maniyyi amma akwai halittun wanda ba daga maniyyi bane kamar sauran dabbobi dawaf kamar irin su dabbobin da ake samar da su ta hanyar kan kasa kwai ta su wannan ba ta hanyar maniyyi bane to amma dan adam shine min nutfatin daga gudan maniyyi shi ma sai ake samu sai Allah ya ce idza tumna idan an ai idza tusabbutu ar-rahim shi ma halitta dan adam ana samar da shi ne idan an zuba gudan ruwan maniyyi din a cikin mahaifa sannan sai a kira adam ya samu wato ran min lokata idza tumna gashi dai Allah yana nuna marbubiyar shi ne akan halitta duka amma akwai wani abin sha'awa akwai wani abu na ban mamaki na hikimar Allah ne yadda Allah subhanahu wataala yake samar da dan adam wannan min nutfatin idza tumna din kawai ana karanta shi haka a wuce Allah ya dan adam ta hanyar maniyyi da ya shiga mahaifa amma idan mutum wato da Allah ya ce subhanahu wataala yake fadan cewa shi yayi ta haka idan mutum ya duba ta hanyar ilimi akwai abin mamaki na lamarin Allah subhanahu wataala yadda dan adam yake samuwa ta haka kamar yadda jiya mun fara fada a gurguje gudan maniyyi nan mace tana da shi namiji yana da ruwan maniyyi duka sannan guda daya a halitta baya samar da halitta misali bulli namiji kadai ba zai iya samar da halitta ba sai ya haɗa nan mace sannan zai iya samar da halitta to idan ainihin mace ita ma mace tana iya yin mafarki tana iya fitar ruwan maniyyi ko ba namiji to idan ya zama na mace wata ruwan maniyyinta ya fita ba tare da namiji ba shi kawai zai zuba ne a ainihin yana cakuɗa ne da jini na al'ada saboda haka wannan kwaikwayen da suke fidda halittar cakuɗa suke yi a wata yan jaka wato kamar jaka ne haka kamar tantaye ne wanda sannan a wajen ma kusa da mahaifa a nan ne mace take jinin al'ada din to wannan gudan kwaikwayen suna haɗuwa ne da waɗannan yan jaka su shiga ciki sai su haɗu a ƙarshen wata sai su zama sun tafi sun ba da jinin nan na al'ada to amma idan ya zama na maniyyin mace ya haɗu da namiji to yau kun ya fada wannan kis din wanda yake haifar da jinin al'ada to sai ya fada kai sai cikin mahaifa to idan ya fada cikin mahaifa shi kuma a wannan mahaifan ne a ciki ake iya kera mutum saboda haka wannan kwayar kwaikwayen ko da sun haɗu amma sai zauna ba wannan cikin mahaifa suka shiga ba ta samar da mutum ba saboda idan haifar dan adam Allah ya kaddara zai samu dan adam to wannan ruwan maniyi da ya shiga mahaifa sai har da kwan halittar mace wanda bai tafi yayin jinin al'ada sai sa in dai mace ya zama na ruwan maniyin ta bai zo ba ko kuma yayi rauni sai ya zama na jinin al'ada ya zo mata koda wannan ainihin maniyi namijin ya haddana ta in dai jinin al'ada ya zo to ba za ta iya samun haihuwa ba ba ta samu da ba saboda wannan jinin bai shiga mahaifa ba amma idan ya riga shiga mahaifa aka fara kera ainihin dan adam to koda a ce bayan ta samu juna biyu an samu yan watanni za a iya samu sai kuma ya zama da jinin al'ada ta yi zu wani lokacin ba dai duka sosai haka yake faruwa ba to amma wannan ba zai iya hana samarewa ba tunda ainihin shi maniyin da Allah zai dan adam da shi wannan kwan ya buta ya tafi mahaifa to wannan abu ne wanda yana bukatar nazari sosai har yanzu a ilimin likitanci ta yadda Allah yake samun da mutum wayannan alamu ne ma'anar rusul ne ga ta yadda Allah yake yi ga ta yadda abin yake faruwa amma ba wanda zai iya sanin ta yaya wannan kwan mace namiji suke haduwa in sun hada har su juya su zama da wannan matsatsa ko din su zama na sun zama na gugamugu da tsoka su haifi su juya su zama dan adam wannan ba wanda ya sani sai Allah wanda kuma wannan din da ba wanda ya sani sai Allah shine wanda Allah yake cewa wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san me sai wani irin sinadari ne wani irin magana ya isu ne yake kamo maniyin mace namijin ya hada kwaikwayen ya haifar da dan adam wannan Allah shi kadai ya sani to da kaga akwai bambanci kenan tsakanin abin da waɗansu ke dauka yayi kama da sanin gaibu da yanzu likitanci ya samar wanda za a iya ganin mace likitanci ya gane cikin ta ya shiga yau gashi ma wata kaza da samun cikin kuma zai iya yin wannan mahaifar ta za ta iya rainan wannan kwan halittar na tsawon wata kaza ta haihu a bata lokacin kuma ga an samu da wannan daban da abin da Allah subhanahu wataala yake gaya mana Allah subhanahu wataala shi yana gaya mana ne ainihin cewa asalin halittar baki daya to Allah subhanahu wataala shi ne ya yi ta ba shi da alaka da wannan wannan shi bayan an gama suranta halitta ne wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbu shira wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu Allah subhanahu wa ta'ala amin nufatan idza tumna wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi an-nash'a tashi bil maddi alayhi an-nashata wal qasr wa alayhi an-nash'a tashi al-ukhra tashi nan na daban da za a yabda al-khalqa thumma yu'iduhu kina كيف يبدو الله الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة كما يدعى الله فدا عنكبوتكم تقول أن تاشن ذا قال يدن قبشين تاشن رانا القيامة ألا تأتي النشأة الأخرى تشيما ونن عليه ونن كان الله شيء أنا الله بي كما يدبع عبايات وأنه هو أذاك وأنه خلق أنا الله بي شيء وأن لو هو النشأة شيء وأن عليه شيء كان حرف الاستئلاء وتكمر أبنى دي زمن التين شيء سا زمكشري زمغا wannan alaihin ta debi zama shari'a ka sha sai ta wannan alaihin din ai yajibu alaihin nasha wannan aqida ta yi tizallama ta amma alaihi ta debi cewa tashi da zai rana alkiyama wajibi ne kan Allah mai tashi kiyama saboda yayin wannan sakamakon amma aqida ta ahlus sunna sahihiya laysa alaihi wajib ai in Allah ya ga mai fasa ta alkiyama ba wanda zai yi sa ai sai dai Allah ba zai fasa ba saboda ni saboda ya dauka kansa haqqa ala nafsihi kawai Allah ya dauka kansa alkawari zai saka zai tashi alkiyama shi kuma tashin alkiyama akwai hikima a ciki menene hikimar saboda me ne yajiyan ladina asau bi ma'amilu wa yajiyan ladina asau in dai har ka yadda akwai Allah da shi ne wanda ya halitta to dole hikima ta nuna akwai ranar tashi tunda dai a halittar nan yanzu muna ganin akwai mai karfi akwai mara karfi akwai wanda aka zalunta akwai wanda ya zalunta sannan aka ce ta yin tafiya ba ma ganin hukuncin da yake suka akan zalunci ba ma ganin yadda ake kwato haƙƙi na wanda suka danna haƙƙin wani kuma mun san lalle akwai Allah wanda Allah ya fi sauna kansa da adalci Allah mai adalci ne mai insafi kuma ya ce ba zai yadda da zalunci ba to in dai ka yadda to dole ka yadda akwai wani mau'idi akwai wani lokaci da Allah ya dauka zai yi sakamako ya kwatarwa waɗanda aka kwatarwa haƙƙin haƙƙin shine alkiyama kisa kullun ka fada liyad liyal ladina asau ma mana shine hikima lalle yadda ya samar da halittar nan bai samu ya ta karazu ba yace ga aikin da za a yi wasu suka ki yace a zauna lafiya wasu suka ki yadda to dole akwai wani mai'adi da Allah ya ajiye wa kansa zai saka wanda aka zalunta wanda kuma yayi biyayya Allah zai bashi lada ya saka masa alheri din shi ne alkiyama to wannan rana Allah ya wajabta wa kansa in aka Allah ya wajabta kansa Allah ya dauka kansa alkawarin da ba zai canja ba amma ba ta hanyar wajibi ba aka wajibi abin da yake tilas ya zama na farilla tilas ne wajibi ne to ba kai kan Allah ba wannan Allah ne haqqa ala nafsi ya dauka kansa alƙawari to alaihi nas'atul ukhra to dan girman tashin ne sai kawo harful isti'la ita alaihi nas'atul ukhra kamar ya musalta da kamar mutun ne da ake bin sa wani abu aka sa masa ranar tilas a wannan ranar za a yi wajibi ne a zartar da wannan guta a ranar to Allah sai ya musalta ranar kiyama da irin wannan misali cewa akwai ranar kuma Allah ya dauko sa alƙawarin sai an yi wannan rana din الخلقة الأخرى للبعث تاشي ندبا نن النشأة دين سيدي فسرة على الخلقة وتصابور حالتها الأخرى تدبا دي للبعث دين تاشي بعد الخلقة العولى باين تاشي مفرقو وتنشأة دين أنا نشأة الخلقة دين صابور حالتها رزاء كمي ورزاء يكون سيرانا على القيامة دين دا كبير ينزاء الدنيا كفو عدي لا يدعى ودن سر جدكي ودن سسم لا لا شيء أبايك سا فألا شيء زي ساكي صابور حالتها كما دي بدأ عن كبوت ثم الله ينشئ النشأة الآخرة الله سيدي قارب تاشم وتحالتر تباي أي متو كنتي وأنه هو أغنى وأقنى وأنه حقيقة الله سبحانه وتعالى أغنى الله سيدي ودتا أغنى دولنا أغنى حقيقة الله سيدي بعد دليل الداريا دليل فوكا الله سبحانه وتعالى سيدي بعد عينهم دليل دا رأيوة دليل مسوى Allah shine ya halitta tun daga farko har zuwa ga. To sai ce wa annahu huwa aghna, sannan shine ya bada arziki kuma ya bada rashin arziki. To amma annabi Allah ya faɗa rashin arzikin ba. Sai ce wa annahu huwa aghna wa aqna. Bai ce wa annahu huwa aghna wa afqara ba, ya zama ne yayi ainihin tadabuki, an yi samu da baki kamar yadda ya a baya. Sannan sai ce wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah shine ya wadatar, Allah sai wadatar da mutane bil kifayati bil amwa, suka isu da dukiya saboda algina yana nufin ta kashi bima ya fuddu ramak wato da abin da suke bukata ka samu abin da yafi karfin shi shine algina wa aqna kuma ya bada arziki mai yawa kenan shi kuma a'mal mala al muttakhazqin ya bada hanyar da mutum zai tsururi ya samu dukiya mai yawa to rashin ba kawo afkara ba sai wadansu malaman tafsiri suka tafsara wa aqna da cewa wa afkaran yake nufi wasu sun kawo kamar su sha'abi kamar su ibnu zaid sun fassara wa aqna da wa afqara wa'ana yasa aka bukatuwa izuwa gare shi amma a zahirin lugar aqna tana nufin ma yuttakhadhu kunya dinna Allah shi ya bada wadata sannan wa aqna ya bada ainihin arziki nan Allah bai kawo jinasin ba saboda ne gurin ba wai Allah ya tsara gurin ne dole sai yayi mudafaka din ba kawai Allah yana nuna abubuwa ne wadanda a cikin su akwai minna akwai abubuwan da lalle a cikin su akwai cikar Allah zai iya yi wa mutane gurin nayi muku kaza zai iya mutane dinna to da cin abubuwan minna masu karfi ai babu kamar arziki kuma kamar su waɗannan mutanen da Qur'ani sauka a garin su Larabawa na maka lokacin ai abin da suke jiya a ciki arziki ne kuma abin da suke wa musulunci gori suke wa annabi fatan shi da shi ai rashin arziki ne suna ta me yasa ba bawa annabin an kawo mai arziki ba dawla da zai hadal Qur'an a zara zai fina kare fina azim to sai Aisha Allah sai ta kai ta kan arziki to arziki da kuke ji da shi din da hanyoyin arzikin nan ku shi ma duka Allah ne baya sai ta sai isu bai kawo talauci ba yace arzikin da din sabon arziki duka yana daga Allah wa annahu huwa rabbu shi'ra Allah ta'ala huwa rabbu shi'ra hakika ubangiji shine ubangijin ash-shi'ra tauraron nan na shi'ra yace kawkabun khalfal jawza kanat tu'badu fil jahiliyya akwai taurari kamar yadda tun a farkon sura an fara da suratul najm an fara da wan-najmi idha hawa an fara magana taurari kuma qur'ani yana magana taurari da dama saboda su arbabul khitab da wanda ake yi musu zancen a lokacin da qur'ani sauka su mutane ne suka shagaltu da ilimin taurari kuma suka san tasirin taurari har ma su bosta ta taurari kisa ko da dama qur'ani ya fada kuma yake fadan wannan tasirin taurari duk daga Allah ne yana fadan wallahi da ala shamsa ziya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila duk wannan taurarin da burjan nasu da manzilolin nasu duka ba su ne suke da tasiri akan kansu ba tasirin yana faruwa ne da tasirin da Allah ya sa a ciki to akwai wani mutum da tauraro babba ana ce masa abur ko kan ce masa abur shine wannan ash-shi'ra din su suka mai da shi mace amma tauraro ai ba wani mutum ko namiji a ciki to amma suka mai da shi suka ce mace ne shi taurara akwai namiji sa tauraro ne da ke fitowa a cikin burjin jawza'u ibalan falaki sun san wayannan burujai da burujai din wanda kowane burji akwai taurarin shi to jawza daga cikin manyan taurarin ta babu kamar shi wannan al'abur din shine ash-shi'ra din ya fi kowane tauraro haske wanda shi yasa suke cewa wai shi wannan tauraron akwai ita kanta Jauzawu wato mace da namiji ne taurari a cikin burjin to dayan shine misiya to shi wannan misiya din sai ya sako ya fado a waje yayo kasa wajen yaman to shi wannan sha'ira din shine matarsa sai ya biyo shi shi kuma sai ya sako a waje jinsu su Larabawan yaman a mai Larabawan Makka to su shi suke ganin wannan sha'ira din kamar yana da wani tasiri wajen arziki yana da tasiri wajen tafi da al'amura har ma an ce wadansu daga Larabawa kamar Banu Khuza'a su suna bautawa tauraron wannan sha'ira din malamai sun ce wanda ya fara bauta masa wani daga cikin shugabannin Larabawa ne ana ce masa Abu Kabsha wanda shi kuma Abu Kabsha din nan idan mun bi tarihi malaman sirri suna fadin cewa ɗaya daga cikin kakannin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kakanni na bangaren uwa ba na bangaren uba ba to da ake na bangaren uba kaga mutane bangaren uba wato mutane sun samu hujja cewa to ashe dama a cikin iyayen Annabi akwai mabotar tauraro to kasan ko ita a nasaba ba a yi da bangaren uwa da bangaren uba ake to bangaren uba duka mai da malamin ba da iyayen Annabi mu washe dai ne ba wanda yake yabota wani Allah amma ta bangaren uwa to ana aka samu shi wannan Abu Kabsha kuma lalle tarihi ya tabbatar da wannan Abu Kabsha kuma na bibiya na ga malaman tafsiri da yawa duk sun kawo cewa shi wannan Abu Kabsha din shine wanda ya fara koya wa Larabawa bautar wannan tauraron sha'ira din to Allah subhanahu wataala ya kawo wa annahu rabbu sha'ira ne saboda auzi saboda su Larabawa wannan suna kaddara suna kiran Annabi da Ibnu Abi Kabsha kamar yadda aka ji a tarihi ai ko lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa sarkin Rum ya tura da risala ta musulunci za a ji ai Abu Sufyan abin da ya ce a ƙarshe ya ce laqad amira amru ibnu abi kabsha lalle lamarin dan Abu Kabsha ya girmama ha za malik badil afsar ya khafu minu gashi hannan har sarkin Rum koran sa yake ji to kaga su sun san Abu Kabsha nan baba to kamar sune wa annabi izjili na cewa kakansa ma yana bautar abin da suke bautawa amma shi baya bauta mai to shi sai Allah ya ce to annahu wa rabbu shi'ira ba ruwan Allah da wanda ya bautawa abin da ba Allah ba ita bata kasancewar wane da wane suna yi ba hujja ne na bata ta samu shi ta samu riga a ce an kyauta ta ba hujja a ita shiriya abu mai kyau hujja matabbaciya shi yasa a gane gaskiya ne ba dan wane yayi ba to ko da Abu Kabsha yayi ba bautar Abu Kabsha ba shi kansa tauraron shi ira din duk da girman sa a gunsu duk da tasirin shi to Allah shi ne ya halicce shi abun ko da yake marbubi ne shi ma yana da Ubangiji to kaga bai kamata ya zama ku shi abin bauta ba to da kaga in dai shi kan tauraron akwai wanda yayi akwai wanda ya ba shi tasiri to lalle ba shi ne tantance a bauta masa ba wanda yayi shi ne tantance a bauta masa tunda shi ma yana da bukatuwa shi kuma Allah na hakika wanda za a bauta wa to wanda baya bukatuwa ne amma shi ma yana bukatuwa yake shi sa ba samar da shi akai tafiyar ma da ke tafiyar da shi akai to kaga in yana da bukatuwa kai kuma mai bauta bukata ce ta wanda ke bautawa to bai kamata ka bauta mai bukatuwa ba an samu da ufa dani wal maqlus kenan wanda yake bai kisa ba ba zai wadatar da wanda yake na'am wannan dai malaman ilimin falaki su suke kawo wannan saboda tauraron suna tasiri kowanne kuma akwai kamar wani tasiri da yake kamar zahara a ce na so ne kamar kamar na biyan bukata ne kamar ubare irin wani kowanne tasirin shi wannan ba laifi bane amma da dalilin inda ya zama ba laifi ba kada mutum ya yi itikadin cewa wannan tauraron shi ne mai tasiri shi ne laifi shi ne kuma shirka amma mutum bai yi itikadi ba itikadin Allah ne yake da wannan tasirin biyan bukata amma Allah ya kimanto dan sa'o'i da wasu nasarori daga cikin Allah ya sa akwai sirrin biyan bukata a wannan sa'a amma aikin Allah ne sadaka tauraron bai don tasiri Allah ya sanya aikin a lokacin sa ne to wannan babu komai amma mutum ya dauka cewa wannan tauraron shi ne yake yi ta yadda in ka roka kamar tauraron shi ne mai biyan bukata shi ne yake tasiri da kansa wannan shi ne shirka saboda ka dauki aikin Allah ka ba wani to Allah subhanahu wa ta'ala nan ya kore yake shi ne ubangijin shi'ira in dai shi rawai bauta to Allah shi ne ubangijin tauraron a shi'ira din nan wanda kuke bautawa wa annahu ahlaka adan adalula Allah subhanahu wa ta'ala to kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama fadan abubuwan da yake zai yi minna da su a minna ta kwarkwara wato mutum in yi alkhairi kuma ya gaya maka shine wannan alkhairi dan ka girman sa abun dan adam kaga ne shine ana cewa minna kamar gori kenan mutum ya fada ne ya fadi yayi alheri amma a haƙin Allah Allah zai karanta ka alherin da ya maka dan ka san Allah ya santa ka bauta mai ko shine Allah ya dawo da zuwa minna to nan Allah ya gama minna duk abun da ake juya da shi a rayuwa tun daga duk abun da ya kawo sunan farin ciki daga Allah duk abun da ya kawo sunan baki daga Allah ne rayuwa daga Allah mutuwa daga Allah arziki daga Allah in an gama rayuwa an je lahira ta shi duk daga Allah to kaga wannan tunda Allah ya faɗi da dalilai na kudura na ilahiya to sai Allah kuma ya karkata sai kuma ya gaya musu waɗansu dalilai na iko amma ta hanyar ban tsoro waɗansu dalilan ne na ikon Allah amma su zai faɗi ta hanyar ba su tsoro akan abin da suke sai to annahu ahlaka adal ula sun san adawa saboda larabawa ne ana ce musu al arabul ba'ida larabawan farko kenan can da daddun larabawa sun zauna a yaman kusa da su anan suka rayu gidajen su duk sun san sun san suna shiga suna ganin garin adawa kuma ada wannan sun ji tarihi ta tsatsuniyoyin iyaye da kakanni mutane ne masu karfin halitta mutane ne wanda mutum yana bambara dutse da hannunsa ya gida to sun san labarin cewa wa annahu ahlaka adam to wannan ada da kuka sani wanda tarihin iyayenku da kakanni kun san labarin to ada tun da farko ma Allah shine ya halaka su adan ya ce al'ula fi qira'atin bi idgamit tanwin adalula yake fil lam adan alula wa bila hamza fi qaumi adi والاخرى قومي صالح wato nan ya dace qaum ad والاخرى قوم صالح wato adawan bi ne adawan farko sai mutanen annabi hud adawan biyu mutanen annabi salih samudawa amma malaman tafsiri sun rabe da yawa sun magana mai cewa adal ula din ba mutanen annabi hud ba su ne adu iram din nan akwai adawan da dutsen wanda suka riga wani annabi hud wanda su ne mubata san bayan annabi su ne adu iram tunan da da alam tar kai fa'al rabbuka bi ad iram zatil iman daga da inda Allah ya fadan adawa in ya fada adawa zai fada samudu amma a cikin sofin fajr yace alam tar kai fa'al rabbuka bi ad iram zatil iman kaga nan su kadai fada sai ya fada su ga iram ba kuma inda ya fada adawan da sunan iram sai anan to malai sai to wadannan adu iram su ne adawan farko amma akwai wasu adawa wadanda su su ne mutanen annabi hud su ne adawa ƴaƴan aus dan sunan na saba sana dangana ga Aus sai Ishaq to su wannan su ne adawa na biyu su ne mutanen annabi Hud wanda ta rusa annabi Hud suka karyata wannan dai malaman tarihi ne suke wannan tafsir din amma dai Qur'ani kawai yana fadan adawa da samudawa ba mu da cikakken babu wani cikakken ilimi na wani wahayi da ya nuna kasancewar adawa cikin Qur'ani in yana kawo kissa ba yana kawo ta ne kamar yadda masu labarai suke kawowa a faɗin kisa tiriyan tiriyan tun da farko ko ina sai an faɗa ba haka Qur'ani yake ba Qur'ani yana kawo kawai mawa'idul iktisaf akwai wata kisa ina ne iya guraren da akwai abin nazarta akwai abin ban tsoro akwai abin da za a yi izina to iya nan Allah yake faɗa bayan adawa din akwai wadansu halittu kafin su akwai wata amma ba faɗe su ba saboda ba a san babu abin izinar da yayi kama da wanda za a ba wa mutanen maka na lokacin labari kisa ce aka yi fadan adawa sanu ahlaka adan alula kuma an ma haka sai da fa fadan adawa kai fada annabi nuhu bayan annabi nuhu ya riga su saboda ana fada musu abin izinin ne wanda ya fi kusa wanda su fara gani kisa wa annahu ahlaka adan to shi halaka adawa kun san su kun san karfin su su ma sun kafirta sun kafirta wa annabi su Allah ya halaka su wa annahu ahlaka adan alula shi halaka adawa na farko wa samudan bi sarf ismun lil adi wabila sarfin lil kabila kowa samudan shi ne da sarfin da ya sarf kuma ce wa samudan suna ne na kakansu sunan kabilan ne an ce kuma a sunan kakansu ne baban su ne da ake mai sunan saba da shi kuma an ce kuma wa samuda sunan kabila ne kaga ba za mu sarfa kenan ba ko ma dufin ala at to da adawa da samuda sune mutanen annabi salih duk Allah shine ya halaka su fama abqa ai fama abqa alaihim Allah bai rage musu ba bai Allah bai ji kansu ba bayan sun mai lifi fama abqa minhum ahadan Allah bai kala kowa a cikin samudawa da adawa ba to kaga nan Allah yana ga musu yadda Allah bai kala wadancan ba su ma mutane ne irin su sannan su din ba kunta suka yi ba amma bai ne wancan sun fi su karfi ko Allah ya fada karu a tanda minhum wa aksar quwwatan ko sun fi su karfi ma sun fi su gimi sun fi su komai na duniya amma Allah bai kale su ba saboda sun saba masa to su ma wadannan din Allah zai iya musaka amma sun fi su ba wa qauman wahin min qabl وقوم نوح وقوم نوح من قبل الله شيء وقوم نوح من قبل حتى نموت عن النبو نوح min qabul wanda suke ai qabul adin wa samud kafin adawa da samudawa su ma a halaknahum wato qawmu nuhi din a halaknahum shi ya qawmu nuhi fataha nasaba ko tunda wani a halaka adan al'ula wa qawmu nuhi mutanen annabi nuhu su ma mun halaka su saboda sun kare ta annabi nuhu min qabul wanda suke kafin ainin adawa da samudawa Allah ya jinkirta su ne saboda su ba su san su sosai kamar yadda suka san adawa ba su mutanen annabi nuhu kwata-kwata laraba ba su san su ba mutanen maka da laraba ba su taba sanin tarihin su ba saboda ni san zamanin annabi nuhu shine annabi na farko amma su adawa da samudawa sun san su garuruwan su suna a gabashin su gabashin su kusa da yaman a dan garin su yake har akwai a hadisi ma manzo Allah ya zo wuce ta gurin ku yake cewa haza masakinin allazina zalamu anfusahum wannan shine garin mutanen da ake da sun zalunci kansu adawa da samudawa mai maza-maza in za a wuce ta gurin ku dinga wuce kuna kasar da kai ga Allah kada abin da ya sani Allah ya sibakum ma asaba kaga an san su an san garin a mutanen annabi nuhu fa mutanen maka ba su san su ba sai Allah ya ce min tun kafin sai ta tada fara ga mutanen da suka sani sai ta zama ji annabi nuhu shi kamar a suratul hud da Allah ya bada kissar annabi nuhu a san ya faɗi ta da yawa sai sa san sai Allah ya ce tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilay nuhi hay tarfe ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha manzan Allah da kai da mutanen garin ku duka ba ku taba sanin kissan nan ba ta annabi nuhu min qabli hadha kafin wannan karanta da qur'ani ce maka to su ba san su ba sai sa ana aka fara faɗa wanda su sani saboda su ake shiga abun da zai wa'azantar da su sai sa qawmu nuhin min qabl haka na da wadannan da aka baku labarin mutanen annabi nuhu innahum kanuhum azlama wa abqa innahum haqiqa su kanu sun kasance hum azlama wa adaga su ne mutu ya zalunci wa adaga su ne mutu ya shishigi min adin wa samud wato hum din nan kenan sana kuma qauma nuhi mutanen annabi nuhu sun fi adawa da samudawa zalunci sun zalunta kansu zalunta annabi tunda su annabin su ya dade shekara 1000 a cikin su shekara 950 kuma ba su imani ba a wannan shekara 900 ba abin da yayi suka dinga yi sai kafirci har sai suka dinga gadar kafirce mata har sai da zaman da dai ne wa ubayi ne dan sa wasiya cewa wancan dattijan da ka ganshi yana ta shi annabi ne ni ma baba na yi zamu ne da shi kuma tun a lokacin ma wannan da aure yake suna kai ma karkari ta ga an samu sulsuli ne iyaye da kakanni annabi ruhu yana kira zuwa ga Allah yayi tsohon rai da ya fati sai sa Allah ya ce su mutanen annabi ruhu kanuhum azlama sun fi waɗannan adawan ma zalunta kansu wajen kin bin Allah wa adaga sun fi su taurin kai da shishigi da dole lufsin ruhin fihim saboda yadda annabi ruhu ya dade a cikin su fa la bisa fihim alf sanati illa 50 ama shekara 1000 ba 50 wa hum ma aram imani bi amma duk tarafin imanin ba tsaya a nan ba sai da suka hada da yu'zunahu wa yadribunahu sai da suka hada suna cutar da shi har da duka to dukkanin su Allah shi ya halaka su kaga wannan ya isa izina ga su kafiran yanzu da kafiran da na zamanin annabi da na yanzu ma duka su san cewa ba karfi ne yake sa Allah ya kyale kafiri ba wannan su fi su kafi so sanan in Allah ya kafin azaba Allah yana iya halakar da abin nan da yake masa Allah ya kace Allah ka sanya tadbirihim fi tadbirihim Allah ka halaka kafirai da shirin hannu to wannan abu ne ma mai tsauri kamar abu ne wanda ma an nuna shirin nasu ma ya kai idan Allah ya kata halakar da kafiri yana halakar da shi ne da absabul ashiya abin da bai kai ya kawo ba abin da bai kai komai ba misali adawa sun fi kowa karfi da annabi da kira su zaka Allah sun ce ma su ba su Allah saboda wa amma adam fa sabar bil ard wa qalu man ashaddu minna quwwa wa ya fi karfi sai ko Allah din da yake fada inda wasu azabar za iya yi ba ta wanda sun fi kafin azabar to amma Allah ya tai shi iska sai Allah ya fi iska da wannan dan ana jin zakaki ne mai iska iska ta zo mai karfi Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahasat iska mai tsananin sanyi iska ce kawai ba wani abu ba iska ta zo duk wannan karfin nasu ta tunke su ta rugurguje duk gine-ginen nasu ta rushe su duka duk suka halaka to kaga daman abu dan kankani in Allah ya ga dama sai ya zama mai karfi to irin haka Allah yake wajen halakar wato kaga har kafiran da har na yanzu duk wannan scenario din zai iya yake akan su abinda bai kai komai karfi ba a wannan bai kai komai karfi ba to zai iya karfin da zai iya halakawa wanda kuma yanzu kawo Qur'ani ya faɗi iska mai karfi amma yanzu a duniya ma duniya ya zama fi kowa ma sanin haka saboda yanzu makaman ƙare dangi manyan bambamai da su iya halaka alkarya guda baki ɗin iska ce ba wani abu bane ba wannan mutafajjara din abubuwa ne wadanda yake na uranium abubuwa masu guba wanda yake mutum yake riba a kasar uranium din nan ba kasar tiyami gold a cikin ta ake samun kwayoyin guba din don aka hada su aka hada makamu makamu ai bai kai kaman ka ganin shi ai bomb ne kai to amma akwai sinadarin iska mai gudu a ciki wanda idan makamun nan ya fashi iskan nan za ta dauke shi a wani nisa ne karfin gaske wanda zai iya zuwa inda kasiyar ta tafi ta sautin iska a gudu sai fa duk inda yake saboda karfin fitar da yake da gunin da yake duk abin da ya samu sai rusa shine kawai iska ce ne mai karfi amma akai amfani da ilimi wajen sarrafa ta yadda ta dauki abin mai boom ya hada da guba wuta yadda kuma in ya tashi da gudu da karfi zai iya zuwa guri mai nisa inda saurin sa ba saurin ya fi saurin haske shine dai ina ta ilimin physics ne sai karanta haka sai ga abin da irin yadda Allah ya a wannan iskar da shine dai har yanzu ake yi ya zama na makami mai karerin to Allah ya yi akan kafiran baya to in Allah ya kai shi akan kafiran yanzu ma inda sai da musulunci Allah zai iya halaka su da abin da bai kai wannan ma kankanci ba abin da bai kai wannan karfi ba haka Allah yake yin al'amarin sa motar wal mu'tafikata haka nan al mu'tafika mutanen yace qura qaumi lut mutanen da suke alkarya annabi lut sune tusaddin su amuriya garuruwa ne a filistin kusa tsakanin filistin da iraki wannan garuruwa baki da mutanen garin mutum 4000 ne sune garin da suka fara yin ainihin laifi na ainihin yin namiji ne mu namiji yayin da su kuma a cikin at-taura wanda yake a sifrul qadim su kuma wanda suke faɗa mutanen annabi lut ba wai wannan laifin ne sai aka halaka su ba amma dai sun faɗi cewa wannan sune gurin da yafi ko ina gurin da yafi ko ina saban Allah a duniya sune saddum da amuriya a cikin al-isahul qadim shine kamar a tura wanda suke ce masa exodus wanda yake maganar fitar yahudawa daga misra neman suna neman abin da suke ce masa wannan kasar da Allah faɗa al-ardul muqaddasa su kuma suna ce masa promised land kasar da yake nan aka yi musu alkawari annabi Ibrahim ya tafi da yan uwansa da wayar tafsa to wannan mutanen su mutanen annabi Lut a wannan kasar su saban Allah suke yi sannan kuma su sun ki su bar ya daman asbab ne ya ga jikoki ne da yawa na annabi Ibrahim to su sun ki su bar asbab su fita tare da annabi Ibrahim tafi wannan al-ardul muqaddasa din to ba su faɗi laifin neman maza ba wannan laifin suka faɗa kawai hana wannan mutanen su bi annabi Ibrahim a yi wannan hijira saboda wannan hijirar annabi Ibrahim ya samu ta ne gado daga babansa cewa zai kai banu Isra'ila wuri mai tsarki al-ardul muqaddasa to dai sun tsanci canza abubuwa su amma dai shine dai wannan yankin wajen Filistin zuwa Iraki a nan saddun take da amura garuruwa ne guda hudu to su Allah ya ce musu al-mu'tafika a Qur'ani saboda kamar da Qur'ani ya gaya mana an tumbuke su daga kasa ne shi kuma al-ifk yana nufin al-inqilab to al-mu'tafika al-munqaliba wato kasar da aka juya kasa ya dawo sama shine kasar mutanen annabi Lut to su ma ahawa Allah shi ya halakar da su ai asqada shi ya jefo su ba da rafi'a ila sama'i bayan an daga ta sama aka jefa ta maqlubatan ila al-ard ta juyo kasa bi amri Jibril da umarnin da Allah malaika Jibril Allah ta faga shaha magasha ana jiwon da wannan alkarin na annabi Lut faga shaha magasha sai abin da ya lullube ta na azaba ga shaha ya rufe ta min al-hijara wato wannan faga shaha din bayan an daga alkariya an kifo ta kuma sai aka biyo ta da wata azaba da ta lullube ta sai wani abin da ya lullube ta kamar za a ce wa Allah ya ubangiji to meye magasha meye abin da ya lullube ta sai Allah saboda girman abin saboda tsananin sa wato fa'u buhimal tahwil saboda abadan tsoro ba Allah sai bai tafaga shaha hijaratan ba a wasu gurare yana fadawa amtarna alaihim batara haka Allah yake fada mun mutu ruwan azaba a wani gurare yana cewa a walam yarau ila qarati allati umtirat matara sau an mutu ruwan sama na azaba bayan an juya kasar kuma aka jefo da ruwan duwatsu na azaba ko arun yana fada fa amtarna alaihim hijaratan min sama amma anan kai zalika faga shaha magasha sai abin da ya rufe ta magasha sai ya rufe ta ta hawila nan abada tsoro yace ka gano fi hudi faj'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjid shine da azabar da aka masa na ruwan duwan fa bi ayi ala'i rabbika tatamara ayati fa bi ayi ala'i rabbika to da wani daya ne daga cikin ala'i rabbika to Allah bayan ala'u suna da ma'ana ala'u ni'imomi tun da farko Allah ya karanto ni'imomi ya gaya wa al'umman nan a zahiri za ga annabi Allah yake sallallahu alaihi wasallam tun da farko sai aka fara gayawa an aika mai malaika malaika mai karfi ne irin ni gashin nan ga abin da Allah ya tawo fadan irin ni mun da yawa mutum shi ya halice ka tun baka nan huwa anta akum min al-ard shi yayin tun da kasa din in an sha kuma min al-ard shi yayin ku a kasa wai da antum ajinna tun kuna ciki dai Allah yana fadan irin wannan nimomin sannan nan kuma Allah ya zo karin nimomin shi yake ba da dalilin dariya shi yake ba da dalilin rayuwa shi yake ba da arziki to bayan da Allah ya gama fada kuma ya biyo da azabar da yawa kalkarin baya waɗansu sun kafirci an musu azaba ga sunayen su amma ku kun kafirci ba ai muku ba to sai Allah sai da farko sai ta fabi ayi ala rabbika tamara duk wannan ni'imomin wanne ne kuke yin musu wanne ne ku ga ba haka bane bai kai ni'ima ba da kuke yin musu ko ibin Allah fabi ayi ala rabbika da wanne daga cikin ni'imomin nan da Allah ya faɗa ta tamara ai an'um ni'imomin Allah adalati ala wahdaniyati wa qudratihi ta tamara wanne ne kuke yin musu ta tashakkaku ayyuhal insan kai mutum autar wasu malaman da su fasar waye sun ce wannan kan dabin dalilin nabi wato kamar kafirai suna son su saka a hukunta ya manzon Allah wannan ni'imomin a ciki wanne ne ba haka ba wanda haka kafirai za su sa maka hukunta a ranka amma anan ibnu kathir Allah ya saka zahiri sai wannan magana ba'id sai annabi ba ya hukunta ya annabi ya hukunta ni ma ta ubangiji sai wannan ba'id kullal bode inji ibnu kathir sai ka fadi ayi ala rabbika din meji qur'ani kawai da shi ai ga ni'imomin da Allah ya karanta wanne ne ka duba ba haka bane kake musu da samuwar Allah wannan ala yana cikin abubuwan da Laraba suke faɗa wanda ake ce masa ba a san mufradin shi ba kamar bi ayi ala rabbika bi ayi ala rabbika ma tukazziba kamar irin su a can a suratu a arab akwai wasru ala Allah ko din inda Qur'ani zai faɗe shi ala rabbi ana kawo shi ne a jam'i ba a kawo shi a mufradi to wani sai ba shi da mufradin amma sai ibnu ashur da masu tafsiri zai ma da sun kaya da mufradi sai dai kawai mufradin yana da nauyi lahu siqal shi kuma larabci tuntuni larabawa suna guje da aure nauyin fada sai sa larabawa ba sa faɗan kalmar mufradin mufradin sa ko su ce masa ilu kamar dalu amma da kisra ainin sa ilu to duk da ina faɗa a harshe yana da nauyi to sai suka manta da mufradin sai sa kawai kullun sai din za su magana jami'i ta ce ala'u amma idan magana mufradin ne ta ce ni'imata kawai sai suka faɗa mufradin hada naziru min al-nuzur al-ula allati hada naziru wannan fa ai muhammadin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma hada ibn ashu ya tahrir wa talwir ita a hada wannan mutafarri ne daga tun daga farkon wannan jin izahawa ma da tun daga farkon na rantsuwa Allah dai da fadan aiko malaika da fadan bauta gunki da suke da ƙarya ta shi da fadan ni'imar da yawa suna ciki duk wannan da duk wannan sai ya ce hada duk wannan bayanan da ake muku da wannan abun da yake na Qur'ani to a sai sai Allah ya ce hadha nazirun to wannan mai gargadi ne annazir yana nufin mutum mai gargadi sannan kuma yana nufin zance na gargadi ya hata min insan wa hata min kalam to wannan zance na Qur'ani gargadi ne min nuzur al-ula irin jinsin gargadin farko in da ban a ciki ai Allah ya faɗi wannan kafir afara'ita lalita walla wa da qalilan wa akda wanda ya ridda bayan ya musulunta wanda ya aka ce za a ɗauke masa azaban lahira Allah yake faɗan cewa to wannan kafirin bai karanta abin da aka gaya annabawan farko ba sai Allah ya dan ba mu buri kaɗan daga abin da cikin zancen annabi Musa da annabi Ibrahim to Allah da ya gama faɗa bayan ya gama faɗan wannan zantukan na annabawan farkon sai ya dawo sai ya koma kan asalin zantukan sai ya ce hadha nazirun to wannan zancen alqur'anin shi ma gargadi ne min an-nuzur al-ula irin jinsin gargadin waɗancan annabawan na farko wato saboda haka manzon Allah da ya zo da shi ba shi ne ya fara yin gargadi da irin wannan ba kaga wannan ayar tana kama da ayar suratul ahqaf kenan da Allah ya ce qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wato ba manzo ne na farko ba wannan jinsi ne na irin gargadin baya na'am ai min jinsi rasulun annabi manzo ne kan rusul kablahu kaman manzon da suke gaban sa ursila ilaykum kama ursilu ila aqwamihim aka aiko shi kamar yadda su ma aka aiko su ga mutanen su azifa ce lazifa Allah ya ce mai kusantowa ta kusanto wannan shi ma mutafarri ne daga hadha nazir min an-nuzur al-ula har sun daga ce wannan mai gargadi annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne daga masu gargadin farko shi ma irin su ne to kaga shi mai gargadi ne na karshe kenan haka zan sanya jini, ina ce wannan mai gargadin yana daga irin masu gargadin farko. To kaga kenan a kishiyin ta haka shi manzo mai gargadin ne na ƙarshe. To daga mai gargadin ƙarshe kuma yazo sai ni. Tunda kace mai gargadin haka abu ya kare aki. Kisalaci to azifa tala azifa. To tunda mai gargadin ƙarshe fa yazo mai kusantu wannan ta kusantu shine alkiyama. Wato azifa tala azifa qarabatul qiyama. Alkiyama ta ma zo kawai ta kusa. Abun dan adam ne dake shi dan adam bai san lokaci ba. Kuma dan adam bai san baya ba iya rayuwarsa ya sani amma da dan adam ya san baya idan ya kirga ya ga cewa kafin fa manzo ya zo an shekara 700 a duniya ba wai duniyar kanta ba a'a annabi ya zo a ce ba a yadda ba annabi ya zo ba a yadda ba an yi shekara 700 daga zuwan annabi adam zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ai an zo ƙarshe tunda dama akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sada zumuntarsa to Allah zai masa rayuwa irin sa duniya zai shekara kusan 700 wanda daga nan ne wasu malamai ma suke dauka duniya ba ta shekara 700 ba duk da yake magana ba haka take nufi ba malamai sun yi tawili kamar cewa Abdullahi bin Furiya ya littafi akai cewa wannan shekara 700 din ana nufin wanda suka wuce ba ana nufin majmu'i shekarun duniya din bane ba saboda an kace majmu'i shekarun duniya to ka kowa ya san mai wace duniya ta gare kenan wanda kuma wannan ba wanda ya sani sai Allah to dai abin nufi dai shekarun duniya wanda suka wuce kafin manzo ya zo shekara 700 kuma manzo shine manzo na ƙarshe to kaga tabbas ka san dai tunda shine na ƙarshe ko ba san yace duniya ta kare ba amma ka san dai ba za a maimaita shekarun da ta baya ba tunda ba wani manzon da ya kara zuwa to kaga tunda ba za a maimaita shekarun baya ba an zo ƙarshe kenan sai dai azifa til azifa kuma kusanciya ta kusa tu laysa laha min jid laysa laha laysa laha min dunillahi kashfa Allah ya ce laysa laha kashfa ba ta da wani ne yayewa min dunillahi wani Allah ba ta da wani nafsu ba wani rai kashfa mai yayewa ai la yakshifuha wa yuzhiruha illa huwa ba wani zai iya bayyanawa ka kaulihi la yujalliha li waqtiha illa hu wato nan ya dauki kashfa din a matsayin bayyana lokaci saboda shi al-kashf yana nufin al-izala ne da ce kashafa to kamar ya ce falam ma kashafna anhu durruhu ko yayi da muka yayi kaga azalna anhu yayi da muka gusan masa da shi to ne sallallahu alaihi kashfa ba ta da wanda zai mata ne laysa laha man yuziluha to wanda zai izala ni ai man yuzilu li adaha ba ta da wanda zai kawar da wannan lokacin in ba Allah ba wanda zai kautar da ranar yarfe dai Allah ko kuma laysa laha min lillahi kashfa ai izalatu khafaiha akwai ta shi ai to ba wanda zai iya yaye wannan buwayen nata ya yaye ta ganta ga ta tai ranar alkiyama da sai wa sai Allah sai sanan sai fasara yace ai la yashku hawa yuzira wato izalatu khafaiha ke ba wanda zai iya yaye kuyan alkiyama ya bayyana ta sai Allah la yujalliha li waqtiha illa huwa afa min hadha alhadith ta'jabun Allah ya ce afa min hadha alhadith ta'jabun yanzu shin ku ba su yin alqur'ani a lokacin da ya sauka da duk masu yi yanzu masu kin saurara yanzu shin kuna yin mamaki ne min hadha alhadith ne wannan zancen alqur'ani da yake fadan al'umma alkiyama nan ta kusa yake fadan wa'in da aka wa manzon Allah na mala'ika ya zo gare shi yake fadan yadda Allah yayi ku a ciki duk wani abun mamaki zan ba abun gaskiya ban gaskata ba wannan mamaki ne amma a ta'jib ne al-musawwir bi sawt al-inkar wato yanzu kuna yin mamaki ne mamaki na musu kuna yin mamaki ne na musu ko kuma mamaki na al-ihala wato sai mamaki ne na ihala kuna yin mamaki ne kuna ganin abun ka ba zai faru ba kamar yadda Allah ya faɗa ku qalu ata'jabina min amri Allah ga mata annabi Ibrahim lokacin da aka zo aka ce mata za ta haihu ta yi mamaki ya za a yi ta haihu أعلد وأنا عزيز وهذا بعد علي شيخا يا ذا الناس في شكرا دليل وهذا بعد علي شيخا مدي لنا شكرا دليل أشرف يا ذا ما هيو كان في قالوا أتعجبين من أمر كنا يما ما هكين تو أنا ما هكين وتشينا جن أتحيلينا كنا جن كنا كوري هكذا بدي فاروبني تشي وانا على شيء أفهم هذا التعجب كنا كوري وانا اللابار بحكة بني ما وكيف جد فيبا وتضحكون ولا تبكون هذا الحديث أنا أعرفه القرآني وانا اللابار وهاي القرآن اللي الله يفتح abun mamaki ne kuke korewa wa tadhakuna har ma kuke yin dariya istihza'an da istili wala tabkun ba kwa yin kuka lisama'i wa adiyo wa idi najin alqawarin qur'ani da na kansa daga nan aka ce tunda ayan sauka ba a kara ganin manzon Allah ya dariya ba ma da hi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah tunda ayan sauka manzon Allah bai kara yin dariya ba wala shi wala sahabbansa ashabu sifa sahabban manzon Allah da ba su da kasuwa ba su da shago suna kofar gidan manzon Allah suna sabu ahadu sifa kuma tunda ayarin ta sauka ba su kara yin dariya ba kullun sai dai shuru sai dai kuka amma kukan na jin tsoron Allah irin wanda Allah ya faɗa wa yakhruna lil azkani yabkuna wa yaziduhum khushu'an kullu in suna kan da Qur'ani kuka suke ni tsoron Allah ba tsarayin dariya ba saboda Allah ya wannan faɗa ya ce yanzu wannan zancen da ake faɗa Qur'ani kuke mamaki ha kuke dariya ba ka kuka to haka mumin yake duk inda Allah ya faɗa don ka yake da shi ake kawai daga nan ba tsarayin dariya sai kuka kuma daga nan qurdabi yayi wani istinbali ba qurdabi ba shahabuddin al-alusi yana cikin manyan sufaye masu tafsiri yayi istinbali sai wannan fadin yafi karfi akan ahlul qur'an daga yanzu mai qur'anin da ya san wannan aya ya haranta gare shi in ana halka qur'ani yayi dariya ko yayi wani wasa tunda ga Allah ya ce wa ta kunu wala tabkun Allah yana yin tsawa akai yanzu qur'anin kuke yi wa mamaki abin da aka faɗa an kuke yin dariya ne mun kuke kuka ana ce fasidu ko wa ta kunu wala tabkun wa antum saliduna alhalin kuna shigalar luma saliduna ailahun wannan sumudi din luga ce da ta sama ta daga samadal ba'is dariya ce ta raƙumi raƙumi idan ya daga kan nan nasa yana kaciya ai za a daga hanci sai yake kalli sama aiki wato ba abin da ya dami shi uzurin gaban sa inda ya sa a gaba kenan saboda kafar shi duk inda ya taka ba abin da ya cuce shi to duk sanda raƙumi ya dau hanya ya wannan daga hancin nasa sama shine kiwa samadal ba'is yayi banza da komai sai hanyar da ya sa a gaba sai ya ce wa antum samidu kuma zan ta qur'ani ko daga hanci ba ka saurara to fasjudu lillah to ku yi maza ku yi sujjada ku kaskar da kai ga Allah ku yi sujjada lillahi ga Allah allazi khalaqakum wanda halke ku wa abudu ku yi maza ku bauta wa Allah la tasjudu lil asnami wala ta'budu ha banda gumaka ku ga nake jira wannan tana cikin sujudul qur'ani amma Imam Malik alaihi rahmatullah Imam Malik bai kirga wannan a cikin akwai sujudul qur'an wanda Allah yake cewa ayi sujjada wanda ake tsaya zai musu sujuda dinnan idan an karanta su ana sujuda irin su innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudu hu a'raf suna da yawa irin wannan sujudodin irin su wallahi a'raf ila wallahi sujudu man fis samawati wa zalta wa karha ko wallahu in an zo ne a ce ai wa Allah sujuda irin su wallahi sujudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba ana har ko wal malaikatu hum la yasjudun suna da yawa guraren guda 20 da wani abu ne inda ake yin sujada na Qur'ani to amma malamai sun ce akwai waɗanda su ba a yin sujada din waɗanne ne ba a yi din to Imam Malik ya tafi kan cewa laysa fil mufassal min hashi ba a yin sujada da an zo izu goman kasan nan sun yi al mufassal sai da fasal hujra to ko kaje kalmar sujada ba a yi dalili saboda me saboda ai nan kaga sujada fasjudu lillahi da kafirai ma ake asalin sokar ayar ta mutafarri ne daga kafiran nan cewa in an faɗi qur'ani ba ta ji suna yin dariya Allah ta to Allah ba su ku sujada kai kuma mun yi ai baka yin dariya baka kiyi wa Allah sujada ba to manzo Allah ba ya sujada amma akwai hadisin da yake manzo Allah ya sujada nan wanda sanda ana maka kafin a hijira manzo Allah ya sujada a wannan gurin amma tun bayan da aka hijira manzo Allah ba ya sujada a wannan aya din da kuma sai yasa malamai suka dauka akwai hadisin Zaid bin Thabit ma yace na karanta wannan je ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai sujada ba akwai hadisin da Abu Dawud ya kawo shi ma daga Abu Darda kuma Abu Darda ya ce na karanta mai wannan gami yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban ga yayi sujada nayi sallah amma manzon Allah ya karanta ni amma ban ga manzon Allah ya sujada a cikin suratul najm ba kai sa ba a yi sujada a nan akwai wani hadisi da shi za mu rufe ina da muhimmanci akwai wasu dulillahi wa abudu din nan akwai wata ruwaya da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya suratul najm a maka da ya biya ta sajada wa sajada ma'ahu al-mushrikun manzon Allah yana yin sujada dukkanin mushrikai da ke tare da shi duk kowa sai da yin sujada illa shayha sai wani tsoho guda ɗaya shine Ubay ibn al-Khalaf shi bai sujada ba wannan fa akhadha kaffan bin Hasan sai ya tafi kasa yayi haka yace yaktini hadha yana zaune shi bai sujada ba wannan hadisin ya zo a cikin sahihain na Bukhari da Muslim to amma akwai ru'u da yawa akan hadisin da maudu'in hadisin wanda haka yasa mun wuce afara'aytu wallah wal uzza a wannan sura wasu malaman hadisi da wasu malaman tafsiri sai suka rawaito cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul najm ne da ya karanta suratul najm ya karanta afara'aytu wallah wal uzza wa manat as-salisata al-ukhra to da manzon Allah ya faɗi wannan gumakan sai manzon Allah sai yayi jiyu sai manzo Allah sai ce tilkal garani qul ula wannan hadisul garani kenan sai zai ce ai waɗannan Allah ta wal uzza manya-manyan gumaka manya-manyan hankaki wa inna tafa'atuhunna la turtaja za ba su yin cutu saboda haka sai wannan kafirai da suka haka sai a ma zakar alhasana bi su'i illa manzo Allah bai taba yin gumaka nan ba sai yau duka sai suka sujada to wannan hadisin akwai rikici a cikin dewa na farko abin da yake ciki kafin a yi maganar sanadi mutanen shi abu ne da hankali ba zai karba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabi gumaka har manzon Allah ya tarta da wai gumakan nan za su cutu shi yasa malamai da dama da suka kan wannan hadisi sai suka fassari da shi suka ce hadisi ne wahi munkari daga ciki akwai ibn al-arabi ya fassara shi ya ce ba gidan hadisin la yasuhu kwata-kwata bai inganta ba san bai shi ba sannan alqadi iyad Allah kara masa yadda yayi magana akan hadisin a cikin kitabu shifa kuma yayi magana akan cewa wannan hadisin ba shi da tsurkuhu kullu hawahiya ko ta ina hadisin wari ne rarraunayi kuma yake cewa wa ma rawahu thiqatu bi sanadin mustaqim babu wani thiqa da ya taba rawaito wannan hadisi da sanadi ne to ita kai duk wanda ma har suka rawaito shi ma malaman tafsir da suka kawo shi kamar su bagawi da suka kawo shi saboda ya zo a tabbata tafsiri bagawi ya kawo Dabari ya kawo shi, Qurdubi ya kawo, kuma ya zo a gurare da dama, ya zo a waccan aya ta Afra'atul Lata wal Uzza, ya zo a wannan gun aya fasdurillahi wa abudu, sannan ya zo a Suratul Zumar, wa idza zikrallahu wahdahu ishma'azzal qulub alladhina la yu'minuna bil akhirah, inda Allah fa cewa idan an ambaci Allah, sai ga suna takurewa, suna bata rai, amma wa idza zikrallazina min duni, amma da an ambaci gumakansu, idza hum yastabshirun, sai ga suna murna, to a wannan gurin ma bagawi ya kawo wannan hadisin Baraniq din to amma bai inganta ba abin da ya inganta shine wannan hadisin da Bukhari ya tafsirwa dai manzon Allah ya karanta suratul najm ya yi sujada a ƙarshe a wajen fasdurillahi wa abudunna da ya tsira din nan sai mushrikai suka tsira shi kuma wannan hadisin din da yake Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya yi maganar hadisin ya ce yawan hanyoyin nan da malaman tafsiri suka kawo wato akwai malamai rabbaniyai malamai na Allah wanda kuma dole in kana jin abin da suka yi dole ka dinga jinjinawa malaman musulunci da farko kuma in ka ji mutum yana sukan su ka ji bacin rai saboda ganin girman aikin da suka yi Ibn Hajar da ya kawo shi ce wannan hadisin kasratu turuq tadullu ala anna lil qissa asla haka wala fatwa al-bari yadda aka kawo shi daiwa manyan malaman tafsiri sun kakkawo shi nan haka yana qissa nan tana da asali wani abu makamantan haka ya faru to amma sai ta yin tawil da sai ce waɗansu malaman sun rawaito cewa haka din ta faru manzon Allah ya karanta Afra'atul Lata wannan lafazin ya faɗa amma ba manzon Allah ne ya faɗa ba manzon Allah ya yi sallah ne ya karanta Afra'atul Lata wal Uzza wa manata salatul ukhra kafin ya gaba sai shi din ya laɗe sharri shi din saboda ya san ba zai yi nasara kan manzon Allah sai shi din sai ya kwaikwayi karatun manzon Allah sai ya faɗi wannan kamar tace nikal garani qulura to wannan lafazin da shi din ya faɗa sai kafirin da suka sujada suka ji kamar an yabi gumaka kamar manzo Allah ya yabi gumaka da suka yi sujada daga manzo Allah ya ce me ya faru aka ce ai ba kai sallah ne ka karanta ga abin da kake manzo Allah kuma ya san bai faɗa ba saboda haka manzo Allah sai ya bacin rai da wannan abin da ya faru sai Allah sai ya saukar da wannan aya ta suratul hajj wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qashqari fi umniyati daman ba akan haka fara ba annabawan baya ma haka ta faru in sun zo yin karatu shaidan yana zuwa ya dinga jefa ƙarya a san da suke yin karatu fa yasakullahu ma yulqi shaybanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi to sai Allah subhanahu wataala ya shafi abin da shaidan yayi sannan Allah ya bar ayoyinsa saboda haka wannan lafazin shaidan ne wannan lafazin ƙarya din wannan shine tawilin da malaman baya wanda suka tabbatar da hadisin suka yi amma ala ayati hal tawilin da yafi ƙarfi ko kuma ce waje in da yafi karfi ni anan duk da kullun za a ji muna sukan a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ta amma ni anan ina tare da ra'ayinsa Al-Albani ce dukkan wannan hadisan ƙarya ne yayi littafi sunan littafin sa Nasbul Minjaniq bi tafsiri hadisul Minjaniq a wannan littafin Nasbul Minjaniq Al-Albani ya kawo ya ce duk wannan hanyoyin ka yi kuskuren da Al-Albani ke yi zai dauko kokarin wani sai na sani wannan abin da ya kawo kokarin Al-Qadi Iyad Al-Qadi Iyad tun da yanzu an zo zamanin da magabata ba a faɗan su a ji a yadda Al-Qadi Iyad wasu ba su ma yadda malamin hadisi ba ne amma da ka ce Albani ya ce to magana ka dare to amma maganganun din na alƙadi ne to hadisin nan duka wahi ne ba yace wala rawahu thika babu wani malami thika da ya rawaito shi da sanadin mustaqim yace hatta ga su kansu malaman tafsirin lan yusnidha ahadun minhum ba wani malamin tafsiri da ka hadisin muslim sai ka wannan hadisin korarre ne bai da tuki bai da asali ba wani tilka granit gura ka sun yace kariya ne wannan alƙadi ya ce fara da ko wannan magana albani ma da yazo a cikin littafin sa nasbul minjani sai ya tafi akai to wannan shine abin da yake min saboda haka abin da ya inganta shine wannan sai ya takarce din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ya karanta suratul najm amma ya yi sujjada a wannan fasjudu lillahi wa abudu amma kuma tun da aka hijira manzon Allah bai kare yin sujjada a suratul najm ba saboda da man fasjudu lillahi ta suratul najm magana ce da kafirai kafirai ake gayawa sanda kuma ana Makka manzon Allah bayan ya gaya musu da baki gare ya gaya musu aiki yace fasjudu lillahi wa Allah sujjada wa abudu to manzon Allah ya yi sujjada din ya kutanta musu da ke yi sujjada amma tun da aka hijira kamar da Zaid bin Sabit ya faɗa manzon Allah bai kara ya karanta wannan najam Zaid bin Sabit a gaban manzon Allah amma bai yi sujjada a cikin sabon najam ba da kuma yasa Imam Malik idan aka cewa laysa fil mufassal min hadhihi dukkan su tun daga sufur hujurat har ka je nasi ba inda aka karanta sujjada a cikin alqurani wannan shine magana sahihiya akan wannan sujjada din alhamdulillah amin